على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو بكي غوتر ربيع الثاني شكرا تدبو ليلة داري هدو دا أربعين دا شدا هجرية وان دي داتي دا قوما غوتن قوما شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أكو ميلادية. zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na littafin Riyadus Salihin wanda muke gabatarwa a nan masallaci mai albarka na sabuwar jami'ar Bayero Kano Najeriya. A yau insha Allah zamu tashi hadisin Abi Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya dade shi. Damu muna babu sabri ne, hadisi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka. Malam yace wa an Abi Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ka anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yahki nabiyyan min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa admahu wa huwa yamsahu الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وانا حديثني ديكي مغانا أكان حكاية دا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يي كو يباد لاباري دا غواني دا غشكين أنباوا amincin Allah ya tabbata gare shi cewa mutanansa sun dake shi har suka zubar masa da jini, shine fa admauhu daga addamu ne, wa huwa yamsahu dama an wajhihi sai gashi yana share wato gumi, yana share jini daga fuskarsa yana cewa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ka gafarta wa mutane na saboda su basu sani bane abinda suka yi mini. Wannan hadisin Bukhari da Muslim ya rawaito shi. A cikin hadisin akwai alhaki wanda yake yin hikaya, kuma akwai wanda ake magana a kansa, shi din ne dai manzon Allah din ne sallallahu alaihi wasallama lokacin da yaje Taif, yaje da'awa, yaje wa'azi, mutanen sa suka jajjefe shi har suka zubar masa da jini. Malum shahid da Imam Nawawi ya kawo wannan hadisin cewa yana nuna haƙuri a rayuwa, haƙuri a cikin da'awa. Zai iya yiwa kana kira zuwa ga hanyar Allah a yi maka rauni, zai iya yiwa a illata ka illar da ba lalle ka iya miƙewa ba duka ta dalilin da'awa. Za a iya cutar da kai da maganganu na baka, mai da'awa za a iya cutar da shi da sharri, mai da'awa za a iya ƙulla masa wani makirci, a ƙulla masa gadar zare, mai da'awa a shirya masa wani abun da za a tozartar da shi, mai da'awa a iya masa ƙarya, a liƙa masa wani abun da bai yi ba, bai san hawa ba, bai san sauka ba, a ɓata sunan shi ba don komai ba, saboda a yi discrediting wato kimar zance da yake gaya wa mutane. To wanda suka shirya za su kashe ka, idan ba su samu daman kashe ka ba akwai abun mamaki idan sun shirya wani abin da za su ci mutuncinka me yasa za su yi maka laifinka shine ka ce sai an yi gaskiya yau kuwa a wannan zamani duk wanda ya tsaya ya ce sai an yi gaskiya to ya tarawa kansa aiki kuma komai zai iya samunsa wallahi ko a cikin masu mulki yake ko a cikin malaman addini yake ko a cikin ƴan kasuwa yake ko ma a cikin me in dai kace sai an yi gaskiya to ka taro wani babban fada ne da mutanen banza to amma wannan bai zai hana mu yi gaskiya a cikin mu'amalolin mu ba amma kuma dole mutum sai ya taka tsantsan dan akwai lokacin da zaka zo kokarin yin gaskiya da sai tafiyar da rayuwarka gaba daya ba a san masu gaskiya ina gaya muku ko a cikin ma'aikata gwamnati ne duk wanda irin gumi gaskiya to nan da nan zaka ji ya ritaya ko kuma an masa ritaya dole ko kuma a kai shi wani wurin da ba za mu a ji duriyar sa ba ballantana ma a gane mai gaskiya ne ko mara gaskiya wannan shine masifar da muke ciki a yau gaskiya kam fadanta a baki da dadi eh duka kowa yana iya bude baki ya fada amma aikata ta yana da wahala da haka sai Allah ya buga mana misali waɗanda suka yi kira zuwa ga annabawa zuwa ga hanyar Allah sune annabawa sun ce ayi gaskiya sakamakon su shine kaga a kashe su a jefe su a zage su ayi musu kazafi ba abinda annaba suke kira zuwa gare shi sama da ayi gaskiya akwai annabin da yanka shi aka yi da wukan rago wukan yankan rago annabi Zakariya annabi Yahaya yanka tilas yanda ake kwantar da dan akuya a yanka shi wallahi haka suka yanka shi mutanansa Imam al-Baghawi yace Yahudawa da kuke ji ana bayanin Yahudu a tarihi a baya Yahudu akwai rana ɗaya da safi sai da suka yanka annabi 70 suka yanka annabi guda 70 kuma da yamma suka fita suka ci kasuwa suka yi ta ihunsu suka sha giyan suka yi dirashin kirkin da za su ba abin da ya dame su ba don komai ba saboda me saboda sun yi kira akan gaskiya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kwanda ku imani ku ji tsoron Allah kuma ku faɗi zance wanda yake na daidai zancen gaskiya la yazalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya ya saba da gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan face sai an rubuta shi a wajen Allah a matsayin siddiqi cewa shi mai gaskiya ne amma wallahi ina gaya muku dole wanda ya ce zai yi gaskiya sai ya biya haraji wannan ko shakka babu to amma jarumai tsayayyu marasa tsoro suna tsayawa akan gaskiyansu kuma suna cin nasara amma zai iya yiwa a cutar da kai wannan ko shakka babu tunda ko an cutar da annabawa wannan hadisi yana nuna mana sabrul anbiya hakurin annabawa da kuma juriyarsu akan wato isar da sakon Allah kullun malamai masu wa'azi suna ta wa'azi suna cewa su magada annabawa ne ko ana cewa su magada annabawa ne to dole malamai su karanta tarihin annabawa su shirya daukan abinda annabawa suka dauka in an ce kai magajin annabi ne to kai magajin annabi ta hanyar dadi kuma kai magajin annabi ta hanyar wahala dole ne tunda ka ce zaka gaji annabi to dole ka hadu da abinda annabi ya hadu da shi Allah ya sauke Allah ya dora mu akan daidai kuma ya raba mu da fitina kuma wannan yana nuna mana shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai hakuri daif ya je wa'azi yana neman musu aljanna fa yana kiran su zo shiga aljanna amma wallahi sakayya da suka yi mai shine da duwatsu suka bi shi suka jajjefe shi ba wulakanci irin a jefi mutum da dutse malam a nemi a halakar da mutum suka fasa masa kai suka karya masa hakorinsa a baki ma jifan a baki sai da hakorinsa ya karye ya ta zubar da jini alayhi salatu wassalam amma a ƙarshe malam da zai fita ya daga hannu yace Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ka gafarta mutane na dan ba su sani bane. Kuma gaskiyarsa wanda ya san annabi ai sai dai dama masa fura ya tarbe shi da murna, wanda suka san annabi suka san darajarsa lokacin da ya zo yin hijira ba kokawa suka yi ta yi da rikici akan kowa yana son annabi ya sauka a gidansa ba, amma ga waɗannan da ba su san shi ba su kuma da mai da duwatsu suka jefe shi. To haka abin yake, in ka je gurin masoyanka a baka shimfiɗa har ma da carpet mai laushi da ɗan abinci a baka da sha, idan ka je wajen maƙiyanka kuma su tare ka da bala'i da masifa da jifa da harbi, in ba su samu dama wannan ba a yi taimaka ƙage. Shi yasa duk mutanen kirki su yi taka tsantsan ana shirya musu bala'i da yawa don a rufta su a nuna wa mutane cewa su ba na kirki ba ne. Isqatu shakhsiyat al-muhtarama, zubar da mutuncin mutane masu daraja. In ana so a yaƙe ku sai a zubar da mutuncin masu kima a cikinku, ya zama ku da kanku ba kwa ganin darajar masu daraja a cikinku, ta yadda ku sun buɗe baki sun ce ku ji tsoron Allah, ku da kanku za ce kadalla ku rufe mana baki kudin tsoron Allah kuke ji, saboda an yi abin da aka zubar da mutuncinsu ana tunanin nan da shekara 20 duk abin da za su zo su faɗa su ce Allah ya ce annabi ya ce bari a saurare su ba. Ku kula da wannan makircin, ku kula da wannan makida din, ba komi ne in ka gan shi za ka zo ka goyi baya kana supporting ba, baka san me aka shirya addininka ba. Sannan wannan yana nuna mana min akhlaqil anbiya muqabalati aljahl bil ghufrani wal musamaha, wauta idan aka maka wauta to sai kai hakuri sai kuma kai afwa. Yanzu annabi sun masa wauta sun cutar da shi amma sai hakuri har ma ya musu addu'a. Sannan kuma an kwadaitar da mu a wannan hadisin kada mu rinka mu'amala wa jahilai da irin da abin da suka yi mana, ko mu musu mummunan addu'a, a'a kada ayi, a'a mu neman musu shiriya mu yi kwadayi akan Allah ya ganar da su. Ko maƙiyinka ne ka ce Allah ka raba ni da makircinsa, duk abin da zai shirya a kaina Allah kada ka bashi iko, kaka bashi nasara, ina kuma fatan Allah ka shirya da shi kada ya zama masifa ga al'umma. An faɗi wannan hadisi ne don ku yi koyi da halin annabawa fi tahammulil adha, wajen ɗaukan cutarwa. Malam za a iya cutar da kai, matarka za ta iya cutar da kai, maƙocinka zai iya cutar da kai, abokinka amininka zai iya cutar da kai, wani na kusa da kai zai iya cutar da kai. Idan dai za ka rayu a wannan duniya to dole fa ka shiryawa cutarwar da za a yi maka, kuma ka yadda za ka ɗauke ta. An fasa kan annabi sallallahu alaihi wa sallama jini ya yi ta zuba a fuskarsa a ranar Uhud bayan wannan abin da aka yi a ranar yaƙin Uhud. Rutse aka yi wa annabi, aka rugurguza kansa ya fashe ya yi ta tsayar da jini, amma bai daina wa'azi ba, bai ce wannan harka ta ku akwai wahala ba na haƙura. A'a, duk wanda ya ɗauki hanyar Allah, in dai zai kira zuwa ga hanyar Allah to wallahi zai iya gamuwa da komai na ɓacin rai, amma fa yana da matsayi a wajen mutane kuma a wajen Allah. Su alul fasadi, ma'abuta ɓarna da yaɗa ta da kafirai, su fa ba hujja suke bayarwa ba, a'a su suna karkata ne zuwa kisa da azabtarwa da ƙaryatarwa. Yamiluna ilal qatl wat ta'dhib wat takdhib, kullun burin wanda yake maki wanda baya so ka gaya masa gaskiya shine ya kashe ka, idan bai samu dama ba ya ta maka azaba, idan hakan ba ta yi ba kuma sai ya rinka ƙaryata ka. Daka dole ne sai sun yi maka ɗaya a cikin waɗannan abubuwan. Sannan hadisi yana nuna mana kar mu yi gaggawa wajen gayyato azaba wa maƙiyanmu, maƙiyan da'awa, wala Allah Allah shiryar mana da su a cikinsu zo su ne masu hidima wa addini. الله يمن عفوا. وعن أبي سيد وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها min khatayahu muttafaqun alayhi. Abi Sa'id da Abu Huraira sune marwaita wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu abinda zai samu musulmi min nasabin gajiya in an ce nasab ana nufin gajiya wala wasab ko rashin lafiya annasab at-tabu al-wasabu al-maradu ko gajiya ko rashin lafiya wala hammun wala hazan ko damuwa ham hazan bakin ciki da bacin rai wala adan ko wani abu na cutarwa wala gham kunci mutum yaji al-ghamu wato shine tsananin bacin rai ya kai ka rinka jin kunci a ranka shi al-ghamu shine shadidul huzni kenan yafi bacin rai tsanani duk ɗaya daga cikin wannan abubuwan idan ya samu mutum hatta shaukatu yushaquha har kaya da mutum zai taka in Allah ya sa da in ɗaya daga cikin wannan ya same ka a matsayin ka na musulmi illa kafarallahu biha min khataya face Allah sai ya kankare masa wato daga zunubansa daga kurakuransa hadisin Bukhari da Muslim yace al-wasabu al-maradu hadisi ne ingantacce tabbatacce hadisin yana nuna mana waɗannan abubuwa da aka lissafa suna cutar da musulmi zai ji ba dadi ba a son gajiya to ka duba mallam a matsayin ka na musulmi in ka shiga gajiya fa kawai fa kace kai wallahi na gaji to ulada ake rubuta maka musamman idan ka gaji ta hanyar Allah ta hanyar taimakon addinin Allah ta hanyar aikin alheri nemar wa iyalinka abinci neman na kanka ba wai gajiya ta hanyar saban Allah ba ko gajiya idan ta same ka insha Allah Allah yana rubuta maka lada haka rashin lafiya ya Allah ka cika mana littattafan mu da ladan cututtukan da ka jarabe mu da shi duk wanda yake da ciwo a jikinsa wanda yake da larura a jikinsa albishirinka hadisin nan yana nuna in dai kai musulmi ne to iya gurgurdan ciwon ka iya gurgurdan ladanka duka waɗannan abubuwa Allah tabaraka ta'ala yana bada lada haka hammu damuwa abinda yake bambanci tsakanin huzuni da ham da ghammu shine kamar haka shi alhammu wato tina wata damuwa na abinda zai same ka nan gaba kaman Allah ya sauki an bada labari an ji kishin za a saki list din ku kana cikin wanda aka kora a jami'a amma dai ba a tabbatar ba to wannan tunanin damuwar na tunani yanzu kora ka zai a gidan nan kaga abun bai zo ba amma kana cikin me damuwa to wannan shine hammu idan baka gane ba kamar yanzu mace matar aure labari ya zo mata tab hajiya kin shiga uku tace ni yasu me ya faru wallahi mijinki alaji fa ya kai kudin aure me kika ce wallahi ya kai kudin aure wace ce to ai makociyar mu ce ma yanzu aure zai wallahi aure ne bai gaya miki ba wallahi bai gaya mun ba namiji munafikin mata haka suke faɗa ai duk kirkinka in dai ka zo zaka ƙara aure a wajen mace sunanka munafiki kaje ka tambaya kaje kuma duk ayar da kake ja duk hadisin da kake ja in dai ta gura ce kai da Allah rabu da su munafikai to wannan damuwa kaga ba ai ba auren an ce sai shekara mai zuwa watan 6 za a yi to tun daga nan tana cikin hammu to wannan ne ta sa hikimar wasu suke cewa duk abinda ka san in ka sanar da mutum shi kafin faruwarsa zai shiga damuwa to karka gaya masa ka bari sai dab da faruwar abu dan ka takeice masa wahala. Shi yasa wasu suke bari ba sa gaya wa matarsu za su yi mata kishiya saboda sun san zafin kishinta, sai su bari sai wata daya ko sati biyu haka sai a ce to hajiya sai dai hakuri, daman kun dade kuna hakuri, ni ban taba ma auren mace mai hakuri irin ki ba, kuma bana jin ma zan samu mai hakuri irin ki. To Allah ya rubuta ya kaddara za a samu abokiyar zama, na ce bari in sanin shi ki yaushe, insha Allah sati biyu masu zuwa za ta fadi watakila ta suma, daman in zaka fada ka nemo ruwan sanyin ka gefe. Warai kuwa daga nan ina shaida maka ka rubuta ka ajiye, daga nan zuwa har ranar za a daura auren matan, daura auren nan ka daina jin dadin matan nan, to kaga da ka je ka gaya mata shekara guda kafin ayi, ka zo ta shiga damuwa, ka shiga damuwa ta ki cin abinci, ta ki kulawa da kai, ba gwanda ka dan jinkirta mata ba, wanda kuma ka san ba ta da matsala, malamai suna ba da shawara tunda ana zaman lafiya a gaya mata, ka san tana da karfin imanin da za ta iya jurewa wannan, to gaya mata. Amma wanda ka san mai raunin zuciya ne kuma tana da zazzafan kishi, to dan jinkirta mata, saboda me karka yawaita mata, karka tsawaita mata bakin cikin da bacin ran, kama akuya ne zaka yanka ta, ka zo ka daure ta awa uku kafin ka yanka ta, kaga baka kyauta ba, ka cutar da ita, sai ka bari dab da zaka yanka ta, ha dab da zaka yanka ta sai ka gaya mata, ma'ana ka gaya mata ka ce kawo kafafuwanki ka tamke ta, daga nan ta gane cewa ba ta da karfi ba ta dabara sai ga Allah. To wannan kenan. Alhuzun shine bacin rai, bacin rai yanzu abun damuwa ya same ka kana cikin sa shine alhuzun, alghammu kuma to wanda yafi alhuzun din ban san me Hausawa suke cewa, bakin ciki suke cewa, akwai alkarbu shi ma wasu na fassara shi da bakin ciki, amma dai wannan duka sun fi alhuzun karfi, tsananin bacin rai shine algham. Manzo Allah ya ce duk daya in ya samu wannan ko kaya ce ka taka kashe wash, to akwai lada a wajen Allah. Yanzu malam zamu iya irga bacin ran da muke fama da shi, zamu iya irga damuwar da muke fama da ita, zamu iya irga bakin ciki da muke fama da shi, ba zamu iya irga ba. To in dai kai musulmi ne, to lada ake rubuta ma duk abin da ya bata maka rai, to lada ne. An baka labarin kana da wani ciwo a jikinka, ka shiga damuwa, ba komai, ka yi hakuri, ka bar wa Allah, ai ba kai kadai ka fara yin ciwo ba, kuma yin ciwo ba shine mutuwa ba. Wani yana shekara 50 ma da ciwo yana raye da shi, wani kuma lafiyar sa kalau a shekara 30 za a buge shi, kai kuma da ciwon kuma ka shekara 50 ko 70 ma da ciwo a jikinka. So babu wata damuwa ga mumini, duk abin da ya same shi to ya fatan cewa alkhairi ne, kuma Allah zai ba shi lada. Shi mutum a wannan duniya bai zai taba yiwa ba, malamai suka ce fal insanu fi hadhihi dunya la yumkinu an yabqa masrura, mutum a wannan duniyar bai zai taba yiwa wai kullun yana cikin farin ciki ba, a'a da'iman يوم يسر ويوم يحزن ويوم ياتيه مكروه, وترانا اباك ابن فرين ciki kai ta jin dadi kana walwala, kai ta tafiya yawo wajen abokane kana ta dariya kana murna, wataran kuma a jefo maka wani abun bagin ciki da bacin rai ko kofar gida ba za ka iya fita ba, haka kurin kai ta yanka gumi ka shiga damuwa ka shiga bacin rai. To haka rayuwar dan adam take musulmi, yau yana cikin daidai, gobe yana cikin bacin rai, duk wanda ya dauka wai kullun har abada wai yana cikin farin ciki ne, to ya yaudari kansa, Allah ma bai yi alƙawari zamu yi zai mana haka a rayuwa ba dole wataran wani abu ya zo maka dole wataran wani abun bai zo maka ba dan haka a iya samun hammu da nasabu da gammu da wasabu hadda su ciwo da rashin lafiya wataran lafiya ka kalau ka ji ba abin da yake damun ka ƙarfi a hannunka kamar ka da ki dutse wataran kuma cokali ma gagaran dagawa yake a wajenka Allah ya jarabe ka da ciwo ka ji kamar ba za ka tashi ba Allah yana jaraban bawansa wato bil masa'ib da masifu to amma ku gane cewa duk abin da Allah ya jarabe ka da shi na masifa kankarar zunubi ne a gare ka insha Allah ka gane wannan duk wata masifa duk wani jarrabawa duk wani bacin rai duk wata damuwa idan dai ta same ka kana musulmi to kankarar zunubin ka ne zaka sai a hakuri a koma ga Allah idan musiba ta same ka ya kai dan uwa musulmi in ka ji radadin wannan musiba to ka sani kuma insha Allahu ta'ala akwai wani alheri da zai zo maka kuma nan gaba wanda zaka ji dandanan sa a bakin ka kamar yadda yanzu ka ji dacin musiba a cikin bakin ka kuma ka yadda cewa Allah bai alƙawarin zai aje ka a duniyar nan haka kawai kara zube ba aya sabul insanu an yutraka suda yanzu dan adam yana tsammanin za a barshi suda me suda kawai a zuba ka a kyali ka kara zube ba wani abu ba wani ka'ida da doka akan ka ba wata jarrabawa ba ibtila'i haka kawai a'a ba zai taba yiwa a barka haka ba dole sai an jarrabe ka dole ka gamu da damuwa wata rana masoyinka ya mutu wata rana babanka ya mutu wata rana ka haihu kai murna matarka ta haihu kai ta murna kana raba alawa kana daga jariri kana jin dadi har da daukan hotonsa kana likawa ko da kai da shi ana nan ba a jima ba kuma sai a ce maka ga mahaifiyarka ta rasu shikenan Allah ya bayar ya kuma karba to ya za ka yi jiya kai farin ciki kai dadi ka biya ladan farin ciki da jin dadin baka biya ba yau kuma an kama bakin ciki da bacin rai kada Allah ya jarabe ka da mutuwar iyaye ba su da dadi duk wata jarabawa ta mutuwa kada Allah ya jarabe ka da mutuwar uba ko uwa malam musamman uwar da Allah ya daga ka da ita ka kai girma da ita akwai ciwo wallahi malam yawanci uba yana mutuwa tabbas amma ina gaya muku mutuwar uwa ta fi gigita mutane uban ma ana gigita amma bai kai na uwa ba eh ba wani abu tausayin su dama ba ɗaya bane yanda tsohuwarka take tausayin ka babanka baya tausayin ka ba wai baya tausayin ka bane a'a taushin zuciyarta ta fi tashi za ta iya rasa komai a kanka ka rayu za ka ga ta haife ku kuku 20 duk wanda ya zo wajenta zai ji kamar shi kadai ta fi so kuma ba a girma a wajenta wai yau ka girma ta daina son ka a'a komin girman ka ko ka zama family man da yaya da jikoki to ita fa tana kallon ka kamar yadda kake zanin goyo ne suna son mutum suna kaunar su to ana cikin wannan yanayi Allah zai jaraban ka ya kwace daya a cikin su ya kwace daya a cikin su ko uwa ko uba shi ma na jarabawa ne idan kai hakuri Allah yana kankare ma zunubi in masifa da bacin rai ya same ka kamar yadda bishiya take karkada kanta daga busasshen ganye da yake kanta kaga dai bishiya in ganye ya bushe in ta kada iska zubewa yake ko to irin haka ake karkade maka ake kankare ma zunubin da yake jikinka ko yake tare da kai to kaga wannan kai a zahiri kana azabtuwa kana wahala amma kuma a batini Allah yana tsarkake ka kuma yana ƙara maka daraja shi yasa aka ce kai hakuri dan shi hakuri shine sababin samun lada na masifa duk wanda Allah ya jarbe shi da masifa idan bai yi hakuri ba fa bai samu lada ba amma in yayi hakuri to shine zai samu lada kakka dauka mutum biyu da masifa ta same su wai ladan su iri ɗaya ne, a'a, wancan da ya taraki bai da lada, amma wancan wanda ya shiru ya daure ya cije ya hadiye kuka in ya ji ba dadi ya koma ga Allah ya kira Allah, to wannan shine ke samun ladan masifa din. Alladina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma. Daka ana so ay hakuri ay kuma al-ihtisab al-ajr, neman lada, kai hakuri ka nemi lada. Lokacin da matan nan da muka yi karatu jiya, annabi yazo yana cewa keke hakuri, ashe dan uwanta ne ya mutu, mazala ce ta yi hakuri, ai ya san an bata mata, amma sai ta ce ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati, tafi ka bani guri ba a cutar da kai ba, ba ruwana da kai, ina ruwanka da ni, ai kai ba a jarrabe ka da masifar da aka jarrabe ni ba. Innaka lam tusabbi musibati, ba a jarrabe ka da masifata ba, kaga bata hakuri ba, bata da lada. Ta koma gidan annabi tana bashi hakuri, yace a ina innamas sabru inda sadamatil ula, ai ana samun ladan hakuri ne lokacin bugun farko. Daka namiji na kwarai mai addini mai aqida shine kwatsam aka ce danka ya mutu, sai ka ce alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadh wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Wannan shine abin da aka karantar da ni, wai a maka mutuwa kuma ka ce alhamdulillah malam, haka yazo a riwaya ana baka labarin mutuwa ka ce alhamdulillah inna lillahi ma akhadh, na Allah ne na sani abin da ya karba, alhamdulillah wa lahu ma ata, abin da ya bayar kuma na sani, daman dan na sani halittarsa ce bawan sani, dan haka na sani abin da ya karba kuma abin da ya bayar ma na sani. To mutum ya zai zo ya fushi da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kuma ya karba. Ummu Sulaimin Abu Talha al-Ansari lokacin da ɗansa ya mutu Abdullah, bata gaya masa ya mutu ba, yana son yaron, yana shiga gida tambayarsa, yake cewa yaya jikin ɗana, uwa ta ce a da sauki, ashe ya mutu yaro kam. Yana dawowa da daddare daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, abin da ya fara tambaya ya jikin ɗana, ta ce ai ɗanka ya ji sauki yaki, malam ashe yaron ya mutu, ita ta ce da sauki ya ma ji sauki. Abin da take nufi wannan ciwon raɗaɗin da yake damunsa yanzu ya ma mutu ya daina ji. Suka ci gaba da mu'amala, ta kawo mai abinci ya ci, aka yi komai da komai, sai can cikin dare sai ta tashe shi, sai ta ce ya Abu Talha, ya ce na'am, ta ce ina so in maka tambaya, ya ce na'am, kai ne ka je wajen mutane ka karɓi aron kayansu? Suka ce ma ko ba daɗe ko ba jima za su karɓi kayansu. To sai kuma ka zo wata rana, sai suka ce a ba su kayansu, suka karɓi kayansu, don Allah za ka ɓata rai? Ya ce a haba ya zan ɓata rai su da kayansu. Sai ta ce to ina shaida maka wannan ɗana ka, wannan ɗana ka, ga shi a shimfiɗa, gawa ne ya mutu. Ya ce me kika ce? Ɗanka ya mutu. Malam ta gama shirya shi, ta mai wanka, ta sa shi a likkafani, ta shimfiɗe shi akan gado. Ka duba mata masu addini, mata masu ilimi, shi yasa kar ka auri jahila, ka auri mai ilimi wanda ta san musulunci, ta san Allah, mai tarbiya, ba wanda za ta zo kafin ka zo sai dai ka ji ihu ta gigita ka, kuma ta ƙi ta gaya ma me ya faru, ka saka suke sai a yi ta kuka, me ya faru ba za a gaya maka ba, kai ma sai dai ka kama kukan ka taya ta kawai, daga baya ai bayanin abin da ya faru, kai dai ka san matsala ce kawai ta faru. Ya ce yanzu kika kyale ni na ci abinci, na zo ne duk abin da zan yi a gidan nan, ba ki gaya min ɗana ya rasu ba? Ya kama fushi, ya kama ɓata rai, ta ce a'a, yanzu fa na maka tambaya, wannan yaron Allah ne ya baka shi, kuma ka san cewa duk ɗan adam sai ya koma ga Allah? Ya ce to yau danka ya koma ga Allah kuma Allah ya karbi kayansa me abun damuwa ciki ita ma tana cikin bacin ran amma ya tayi imani abinda ake so mu yi kenan to amma yana da wahala dole fuskar ka za ta nuna dole yanayin ka zai canja amma ka kama bakinka kakkai da ka faɗa abinda Allah baya so ita musiba kalabi ne jama'a musibar da take samun mutum kalabi ne wani lokacin idan Allah ya jarabi mutum da wata masifa musiba da larabci masifa da Hausa me masifa bala'i wani abu da zai same ka na masifa wani masifaffe ne Allah kiyaye to idan mutum Allah ya jarabe shi da masifa in ya tuno lada yace Allah ya bashi ladan masifa to zai samu lada sannan zai samu kankarar zunubi abu biyu yake samu zan maimaita duk wanda masifa ta same shi Allah ya jarabe shi da wani bala'i Allah ya kiyaye yana fadawa cikin wannan ibtila'i labari ne aka bashi hasara ne yayi dukiya ce mutuwar rai ne hasara ne wani abu ne yana tunowa sai tuno ai ko akwai lada ga wanda Allah ya jarabe shi da masifa yayi hakuri ya nemi lada to wannan hakurin da yayi da neman ladan za a kankare mai zunubin sa kaji daya sannan kuma za a bashi lada a baka lada a yafe ma zunubi idan ba ku gane ba wani lokacin idan Allah yana so ya yafe wa bawa zunubi bawan nan kuma bai da istighfari mai yawa ko baya mai dan uwa ne ba yawan istighfari kawai sai Allah ya jarabe shi da wata masifa sai ya je tafka hadari ya buge jakuna guda bakwai a ce an masa afuwa ya biya kudin biyar motarsa kuma condemn ga biyan kudin jaki ga asarar mota kaga zai ji ba dadi zai ji bacin rai to Allah ne ya duba littafinsa ya ga yana da tarin zunubi haka malamai suka mana bayani kuma Ubangiji ya ga mutumin nan baya istighfari kuma Allah yana son sa sai kawai dora mai jarabawa shine yazo a cikin hadisi manzon Allah yake cewa idza ahabballahu al-abda idan Allah ya so bawa ibtalahu sai ya jarabe shi malam wannan karatu ba kowa yake gane shi ba hanni da nake wannan karatun sai kai da gaske in dada fahimta an gane saboda yana da nauyi gane abun yana da nauyi kaji abin da annabi ya ce idza ahabballahu al-abda idan Allah ya so bawa in Allah ya so bawa ya kaunace shi ibtila'i ko sai dora mai bala'i sai jarabe shi malai ba mai karamin imani ne yake fahimta wannan karatun ba mu abinda muke fassara bala'i masifa Allah baya so na dan me aka yi min kaza me yasa wani lafiyar sa galauni nake ta zuwa asibiti kullun ina shan magani ga abokina nan tunda nake ban taba ga yaje chemist ya sai magani ba ni kuma kullun ina layin ganin likita wallahi mutum ba ya kai zuciya ne sabo sai ga cewa to shi me ya faru ne amma kuma annabi ya ce idan Allah yana son bawa sai ya jarabe shi ba wanda isan sirrin da ke cikin jarabawa ta mu'mini ina gaya muku mai imani in ya hada jarabawa musulmin kwari in ya hada jarabawa riba ce a gare shi amma ana bukata a yi ta maimaita mana a yi ta nanata mana wannan abun har mu fahimci shi duk lokacin da masifa ta same ka ka tuno alhamdulillah Allah ne ya so ka ya kaunace ka ya dora maka dan ko zai kankare ma zunubi kuma zai baka lada kun gane wannan gabar farko wanda Allah ya jarabe shi da masifa yayi hakuri ya nemi lada a wajen Allah to akwai lada kuma akwai kankarar zunubi wani lokacin idan Allah ya jarabi mutum baya iya yin hakuri fa yadhiqu sadruhu irjinsa ya kuntata ya shiga damuwa ya manta da neman lada har ma ya cutar da iyalinsa ko ya cutar da na kusa da shi akwai wanda idan masifa ta same shi wallahi kai ma sai ta shafe ka cewa za a yi ku matsa ku rabu da shi fa kar ku je wajen sa fa ya gamu da jarabawa wallahi zai huce akan ku ya gamu da masifa ka je masa godiya ya baka gida yace dawo da mukullin na fasa me ya kai ka dan daga mai kafa ka je ka ce kana jaji kana taya jaji ka ƙara gaba akwai wanda in masifa ta same su ba sa tuna akwai lada ba sa tuna hakuri kawai za su biye zuciyarsu ne ta tafasa har ma in ba sa abin mutun ya ta fadin maganganu marasa kyau to kaga wannan an samu matsala bai nemi lada ba a gurin Allah kuma bai yi hakuri ba bai kai zuciyarsa nesa ba to wannan gurin bai da lada amma dai za a kankare mai zunubin shi amma ya rasa lada dan shi ladan ana samun sa ne idan kai hakuri ko dai mutum ya ribata a kankare zunubin sa amma bai da lada wannan shine na ƙarshe kenan wanda bai hakuri ba me yasa a kankare zunubin ka dan an yi alƙawari duk mai imani musulmi in masifa ta same shi za a kankare zunubin sa to amma lada fa sai ga wanda ya hakuri to bai samu lada ba ko kuma ya samu guda biyu ya samu lada kuma a kankare masa zunubin sa gaba daya to kenan kaga ana buƙatar in masifa ta same ka ɗaya daga cikin wannan abubuwa da annabi ya irga mana to kai hakuri kar ka faɗi magana mara kyau a ko ƙaya ce ta soke ka in ka ji zafi ka tuno Allah zai baka lada akai فليتذكر الانسان الاحتساب من الله على هذه المصيبه dan adam ya tuno neman samun lada a dukkan masifar da ta same shi wannan ni'imar Allah ne Allah ya jarabe ka kuma ka tuno da shi wasu gaskiya an san shiga bala'i manta suke da Allah Allah kare mu Abu Huraira ya ruwaito hadisi yace wa Nabi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairin yusib minhu ka gani rawahu al-bukhari duk wanda Allah ya nufe shi da alheri to sai Allah ya jarabe shi shine yusib minhu sai ya jarabe shi ya dora mai rashin lafiya ya dora masa ciwo ya dora masa asara shine yusib minhu li'anna Allah arada laka al-khair saboda Allah ya nufaci alheri gare ka wa Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukum al-maut hadisin waye Abu Huraira to barin ga nuskhatawa may yuridillahu bi khairan wake to naji hadisi na 38 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت على النبي وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi wa huttat anhu dhunubuhu kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha muttafaqun alayhi wannan hadisin na Abu Huraira ne ai Abdullah bin Mas'ud Allah ya masa rahama yace wata rana ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi yu'aku yana cikin tsananin zazzabi shine al-waq shine zazzabi mai zafi Ibn Mas'ud ya je gaida manzon Allah ya ga yana cikin zazzabi to mallan kaga mutum mai daraja mai matsayi mai gata a wajen Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai kyale shi bai dora mai zazzabi to kai me zaka tada hankalinka ka canja imaninka saboda Allah ya dora maka wani ciwo kana zuwa kana karban magani a asibiti Ibn Mas'ud da ya ga manzon Allah yana cikin wannan yanayi ya ga zazzabin ya wuce bai taba ganin irin zazzabin da wannan adam yake ba ya ga annabi an lullube shi da wannan zazzabi yace kai ya rasulullahi kana irin wannan zazzabi haka mai tsanani a matsayinka na annabi dan gatan Allah wanda Allah yake so. To shi yasa ina son ka lura cewa ita jarrabawa idan Allah ya dora maka ko ta ciwo ko hadari ko cuta ko nawo ba wai Allah baya son ka bane. Yanzu kamar abinda zaka ga wasu jahilai suna fada, ba ga wani na ta rashin lafiya ba, ai kadan ma ya gani yayi. To rashin lafiya malam in dai akan mumini ne, musulmi ne, to jari ce zama kuma lafiya kalau. Kaga kullun dai muna ta addu'a Allah ya bamu lafiya, zama lafiya ko. To amma wanda yayi rashin lafiya kuma yafi ka falala, amma yafi ka wahala, ya galabaita, ya kashe kudi, ya shiga damuwa, amma kuma yafi ka falala ta yadda ta dalilin wannan rashin lafiya an kankare mai zanubansa kuma ya samu lada a wajen Allah. Haka Allah ya ga dama ya raba. Da haka dan mutum yana ta ciwo ba wai yana nufin Allah baya son sa bane. Manzo Allah fa ya hau dabba fa ta yi tutsu da shi, ya fadi ya ji ciwo har ya gurde, har aka zo ana gaishe shi baya iya fita. Manzo Allah ya yi irin wannan zazzabi da Ibnu Mas'ud yake faɗa, Bilal Azim bokiti bokiti ake ɗauka ana watsa Annabi, ba wai fa kofi ba, bokiti guda, guga guda, katuwar guga ake ɗiba a sheƙawa Annabi ruwa a jikinsa, sai dai kaga yana tiriri. Ta kai ga ciwon da ya danna manzo Allah, wallahi baya iya mirginawa ya tashi ya miƙe ya taka ƙafa sai shiga masallaci, ga ɗakin Aisha ga masallacinsa fa, wallahi baya iya zuwa saboda tsananin zazzabi da ciwo. Ashe ba wani bako bane dan alaji wani ya kwanta baya lafiya, ba wani bako bane dan malam wani yana kwance yana ta jinya, wanda yafi kowa ma an jarabe shi. Kai dai ka kiyaye hanyar lafiyarka, saboda wahala ce, ita wahala ba son ta ake ba, duk da dai mumini in ta fadi a kansa akwai kankanin zunubi. Wani ya ce a kankare, amma dai abannin na isi ya fari a kankare bin, saboda kar a kankare mai da wahala, amma wani riba ce gare shi, baya da isi ya fari da za a yafe mai zunubin, sai Allah ya dora masa masifa, wallahi tuntube idan kai malam a wajen Allah lada kake samu. Amma fa in kai musulmi ne mai imani, yace ajal. Ibnu Mas'ud yake cewa to wannan yana nuna yace manzo Allah yace ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, aini ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zazzabi. Mana zazzabin da manzo Allah yake doubling, ake multiply din shi ake yi, ba na mutum ɗaya ba, na mutum biyu ake dora mai. Ka gani ko? Duba matsayinsa a wajen Allah, duba darajarsa, duba ɗaukakarsa. Amma Allah ya jarrabe shi da ciwo mai tsanani, kuma ya haƙuri. Allah ka ba mu haƙuri. Haƙurin ne dai ba da daɗi wallahi, muna da rauni wallahi, Allah ya mana afuwa. Ibn Mas'ud ya ce anna laka ajraini, wannan yana nuna kana da lada biyu kenan, tunda zazzabin mutum biyu aka dora ma. Annabi ya ce ajal kwarai kuwa, zalika kadhalika, ma haka ne, ma min muslimun, babu wani musulmi, yusibuhu adan, wata cuta za ta same shi. In an ce aza, ba wai cuta ta maras kaɗai ba, abinda za ka cutu da shi, shaukatun fama fauƙaha, ƙaya ce ta soke shi da abin da yake sama da ƙaya. Illa kaffara Allahu biha sayyi'ati, face sai Allah ya kankare masa munanan ayyukansa, ko ƙaya ce ta ka ya ce wash, to sai Allah ya ce mala'iku share masa zunubin shi. Kaga ba asara ce, ko sama da ƙaya, sayyi'at ɗinka, munanan ayyukanka zu za a goge saboda ka shiga jarabawa. Wa huttat anhu dhunubuhu, a share mai zunubi, كما تخط الشجرة ورقها كما يد بشيا تكي كركدي بوسشن غنينتا يزبو baya zama bushashen ganye baya zama jikin bishiya iska take kado shi ballewa yake zube tas zaka ganta to haka mumini zaka ganshi zanubin sa ya kankare gaba daya sai hadisi na karshe hadisin Anas dan Malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li durrin nazala bihi kada dayanku yayi burin mutuwa ta same shi saboda wata cuta da ta sauka a kansa ciwo yayi ciwo an baka labarin wani ciwo wai ka bude baki ka ce wai wannan ma ka mutu kawai a kada wanin ku yayi burin mutuwa saboda cuta da ta same shi kar yayi li dhurrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan idan ya zama ba makawa sai ya fadi wani abun to ga addu'a da zaka yi falyakul yace اللهم أعيني ما كانت نهايته خيرا لي يا وبنجي كرا يعني ما تكر كسر لا يوان إتش الهيري جريني كرك كجين وأنا شين أدو أرمومني ده وان ده إشي جواني قنشي ده ده مود ده هري كي جينا سو يموتو تو أدو أدزي يرنك أشي يا الله كرا يعني إن ده رأي وان إتش تف الهيري جريني وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي كده كرينا إذن كسنشي و mutuwan nan ita tafi alheri a gare ni kaga in ka lura anan ai ya bawa Allah zabi ya Allah idan ka san mutuwan nan ita ce alheri gare ni to ka dauki raina ya Allah idan ka san kuma da mun ya sani din rayuwa ce shine alheri gare ni to ya ubangiji ka banni in ci gaba da rayuwa kuskure ne saboda zafin ciwo kuskure ne saboda kuncin rayuwa kuskure ne saboda shiga rikici da bala'i yayi wa mutun yawa mutun ya bude baki ya ce ai shi gwanda ma ya mutu kai Allah ya kawo mutuwa ya huta a ai baka san me zaka samu in ka mutun ba yanzu mallan da mutuwan nan garanti ne mun san me zai faru inda mutuwan nan garanti ne da mun san me zai faru haba a wannan yanayi da ake ciki akram kallah ai bismillah ko ku kafi son ka zauna kaji ba amsa ko cewa nayi in mun san garanti mun san me zai same mu mun san aljanna za mu samu dan Allah idan ka san mutuwa zaka ka samu aljanna me amfani wannan rayuwa ai gwanda ka mutu ka fara cin moriyar aljanna kullun bashin rai ko baka lura ba kullun labari marar dadi in ka je kasuwa ba dadi in ka je asibiti ba dadi duk inda ka je ba dadi duk wanda zai cire kudi a aljihunsa sai wani abu ba dadi mutane suna cikin masifa wani yace mallam ku ci gaba da ba mu mutane hakuri fa yace abinda aka shirya wa kasan nan kadan ma aka gani Allah kiyaye nace to Allah sauki akwai wadanda riba suke ci akwai wadanda dadi suke ji a cikin wannan matsin da ake ci kuncin tun fa mutane suna koke-koke ba har fa shiru kake ji ba future din is bad duk wanda zai tuno gobe jibi gata is bad kuma Allah ya jarabe mu mun dan kwararran mu da samun mu da rashin mu da gwamnati komai muna ganin wannan gwamnatin ita za ta yi mana wallahi ba ta isa ta yi mana ba har yanzu ba ku yadda ta gajiya ba ba za su iya ba wallahi wallahi ba za su iya magance mana halin da muke ciki ba me za mu yi mu nema a wajen Allah mu faɗa musu gaskiya amma mu dauka Allah shine mai bayarwa, ba wani mutum guda daya da ya isa rage tsadan nan ko wannan matsin. To shi din ma a matsayi yake, kuma an yunwace yake, nema yake ya ci, ko da zaka mutu in dai zai samu ya ci, in zaka mutu to me dan ka mutu, in kun mutu me dan kun mutu, shi ba ya samu ba. To me wannan tunanin shi zaka sa tsammanin zai maka gyara? Dama komawa kai ga Allah ka inganta hanyar neman ka. Kawai mutane su nemi kuɗi kawai, su shiga sana'a, su buɗe kwakwalen su, me za ku yi ku samu kuɗi kawai na halal? In za su kai litan man fetur miliyan ɗaya, lita ɗaya, in Allah ya baka sana'a da aikin da za ka samu ba ta yi maka tsada ba, su je su yi ta binka mata kuɗi iya yadda suka ga dama, kai kuma kai ta roƙon Allah, Allah ya baka abin da za ka saya. Idan rigar mutum ɗaya ta kai naira miliyan 20, ka roƙi Allah ya baka miliyan 20 da za ka sayi riguna ka saka. Kawai mu abin da muka riga muka sani, matuƙar Allah ya riga zama mutane a bayan duniya, to duk yanda za a yi kuma sai sun rayu, kuma sai Allah ya buɗa musu wata hanya da za su rayu, in Allah ya so yadda. Daka over confidence ɗin yayi yawa, har mutane ma sun waye gari sun manta da Allah kawai. Kullum tunani kake wane ne zai sauƙaƙa maka, wane ne zai maka kaza, gani kake da wane ne da ya maka kaza, da wane shi ma da wane ne, Allahu alam. Ba su da garanti waɗannan mutanen, ba su da tabbas. Ya rage gare mu masu zaman banza a cikinmu su daina, kowa ya fita ya nema, a ƙirƙiro hanyoyin samu da ba za ka tada hankalinka ba. Amma wannan abun in yayi yawa yayi yawa, ina gaya ma wata ran sirri ka ji pam ka fashe wallahi, sai ka ji ana heart attack, ya samu heart attack, ya samu unexpected, wane ne? Daman abun yana nan, akwai shi, ba rana ɗaya bane, accumulating yake, yana taruwa ne, yana hakuri, yana taruwa, yana hakuri, yana taruwa, yana hakuri. Wata ran da aka bashi wani labarin pap, sai ta buga kawai, sai ina sai kabari. Mu koma ga Allah, mu riƙe Allah, mu nemi taimakon Allah. Waɗanda suke shugabantan mu kuma su ji tsoron Allah, su sani sai Allah ya tambaye su akan wannan yanayi da mutane suke ciki. Wallahi Allah bai zai bari ba, kuma akwai wani abin da Allah zai. Mutane dai su ci gaba da yin addu'a, shi kuma Allah idan ya zo gyaransa, to yana haɗawa da kowa da kowa ne, kuma mun tabbatar zai gyara. Me ake da bukata? Mu ɗin mu koma gare shi, mu ɗauka duk wannan yanayi da muke ciki, za mu samu lada in mun kyautata wa Allah zato. Ko wani ya zalunce mu, shi yana jin ya zalunce mu, to kuma za mu samu lada a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya mana afuwa, Allah ya sa mu cika da imani. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.